أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بأنك إني مكوكي سواء الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أكاري والله سبحانه وتعالى وديا ديكام ونرانا mi albarka ranar juma'a wato 28 ga watan jumada al-akhirah shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da wato 19 ga watan wato 12 ko 19 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya wato dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar Tala babban birnin Yamai jamhuriyar Niger a wannan kuma shine darasin mu na 51 sannan cikin suratul baqara shine darasin mu na 49 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora cikin abin da muke karantawa
amin
ya sa mu yi wato mu karanta daidai mu yi aiki da shi ya kare mu daga hadawa cikin kuskure idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 195 a cikin suratul baqara yawan Allah da zamu tashi aya ta 196 اللهم الله سبحانه وتعالى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
نعم بارك الله فيك Allah subhanahu wa ta'ala ce wa atummul hajj wal umrata lillah ku cika aikin umara ku cika aikin haji kuma ku cika aikin umara dan Allah subhanahu wa ta'ala idan ba ku manta ba ayoyin da muka karanta a wancan sati wato aya ta karshe da muka karanta shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anfiqu fi sabilillahi ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتو كتشيات دا دوكي يركو سبو دا الله دان توكا كرما الله كما kada ku kai kanku zuwa ga halaka ku kyautata Allah yana son masu kyautata ko ba haka ba to sai kaga dama ayoyin alqur'ani suna da alaka da junan su akwai malaman da suka yi rubutu kawai akan munasaba tsakanin aya da aya ko munasaba tsakanin farkon aya da karshen aya ko munasaba tsakanin wato sura da sura to sai ka ce an yi magana ta ciyar wa fi sabilillah an yi magana akan kada a kame hannu a kiyin aiki da dukiya dan Allah sai gashi kawai an zo an yi magana akan a cika aikin haji da aiki na umara dan Allah sai ka ce me ya alaka lalle in kai nazari kai tuntuntun zaka ga akwai alaka domin aikin haji da aikin umara baya yiwuwa sai da dukiya ko ba haka ba ibadat ne wanda suke bukata a tanadi kuɗi a cikin su to kaga akwai mutanen da Allah ya hore musu in ka ce musu wane ka je kai aikin haji sai ya ce har yanzu ba a kira shi ba bayan kuma Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya wannan dukiyar da Allah ya baka yana daga cikin sababin da ya zamto wajibi akan ka je kai aikin haji dama Allah ya ce liman istata'a ilayhi sabila walillahi 'alan nasu hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ko ba haka ba to wannan istita'a din da mun farko ana buƙatar aga kana da wato kuɗin da zaka biya kana da guziri to kaga na farko kenan kana da lafiya to duka waɗannan ana duba to akwai wanda yana da lafiya yana da kuɗin to shi yasa kaga da Allah yayi maganar ciyarwa dan Allah ko sanya dukiya ta hanya Allah kada a kame ta to sai aka kuma zo da bayani akan aikin haji shine zaka ga alaka a cikin wannan aya Allah ya ce wa atummul hajja ku cika aikin haji wato wal umrata lillah wato da kuma aiki na umara dan Allah ku yi cika su ku yi kokari ku ba su haƙoƙin yin su ku yi su yadda Allah subhanahu wataala yake so a yi su ku yi su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata su ya koyar da sahabbai ya aikata aikin haji a aikace ya ce ku zu anni mana suka ku ku riƙi aikin haji na ku riƙi ayyuka na ibada wato ayyukan ku na ibada ku koye su daga guri na nayi dan in koya muku in gane ko wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai aikata an turo shi ne dan ya zamto abun koyi da qadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kyakkyawan abun koyi ne ga wannan al'umma shi yasa duk abin da zai yi shi a bayyane dan bayi su wato sauran bayi su koya to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa atummul hajja ku cika aikin haji ku yi su yadda Allah subhanahu wataala yake so ku yi su wal umrata da kuma aikin umara lillahi dan Allah to wasu malamai suka ce shin kamar yadda hajji take wajibi haka umara take wajibi a yi ta aikin haji dai kowa ya san cewa rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda nawa guda biyar ko ba haka ba amma umara ba ta ciki ko to ko da umara ba wato rukuni bane daga cikin rukunan addinin musulunci amma dai wasu malamai sun yi sabani wasu suna ganin wajibi ce so daya a rayuwa wasu kuma suna ganin a sunna ce mai karfi dan kana da iko to wajibi wato ya zama kamar kayi laifi in baka je kayi aikin umara ba in gane ko kuma aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so nawa yayi aikin haji so guda ko ba haka ba wato shine kuma itace dai aikin itace hajjatul wada amma umara annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta hasu hudu in gane ko to wannan kenan Allah subhanahu wataala yace fa in uhsirtum idan aka kange ku wato kun yi shirin aikin haji kuna cikin aikin haji ko kuna wato aikin umara sai wani abu da zai kange ku kuna cikin wannan aikin yazo ya same ku wasu malamai suka ce fa in uhsirtum yana da alaka da maki adu kun gane ko wato maki ya zo su kange ku ta hanyar ba za ku karasa aikin ba ko kuma wani tsoro kun gane ko ko wata rashin lafiya duk da zamu zo sati mai zuwa mu fada ahkam duka zamu tattauna mas'alar wasu na gane a'a kawai fa in uhsirtum tana da alaka da maki kafirai sun hana a shiga garin Makka a karasa ayyuka kun gane ko wasu ya ce a ko da rashin lafiya ce ta kama to kun ya shiga cikin fa'in uhsirtum ay mana'tum aka hana ku dangane da cika aikin haji ay an itimamiha bi aduwin saboda wani wato maki kamar yadda shi kansa mai jalalain haka ya kawo shi dangane da maki amma ko da rashin lafiya ce zamu zo mu karanto dalili da Allah subhanahu wataala wato yake nufi fa in usirtum famastaysara Allah yace fa in usirtum to idan aka kange ku aka hana ku cika aikin hajji ko umara alhalin kun riga kun dauki harama kun gane ko Allah subhanahu wataala yace to famastaysara min alhadi kun gane ko sai ku gabatar da abin da ya saukaka na hadaya wato idan kun kammala kenan bayan saboda wannan abin da yasa za ku wato bar abin da aka hana ku ku hakura da shi amma idan kuka samu dama sai ku gabatar da mai wata hadaya kun gane ko shine malamai suka ce mafi karamci shine akuya kun gane ko za a yanka suka ce mafi girma kuma shine raƙumi ko saniya amma wasu suna ganin ba za ma a yanka akuya ba saniya ko raƙumi amma dai jumhur sun tafi akan koda akuya ce za a iya a yanka dangane da hadaya to kafin mu ci gaba ko kuma wannan gaba da Allah subhanahu wataala ya ce fa mastaysara min alhadi sai mutun ya gabatar da abin da ya sawaka wato na hadaya ya yanka sai Allah ya ce kuma wala tahluqu ru'usakum hatta yabluga alhadi mahilla kada ku aske kawunanku har sai hadaya ta kai mahallinta wato da za a yanka ta wannan kuma an shiga bayani akan mahzurat abubuwan da aka hana idan mutun ya riga ya dauki harami akwai wasu abubuwa da aka hana masa ya aikata su har sai ya wato kammala aikin hajji ko umara sannan zai aikata suna ake ce musu mahzuratul ihram kunga idan mutun ya dau harami ba zai ya aski ba zai sanya turare ba zai sanya kaya irin wannan namu ba ko hula namiji kenan kun gane ko haka nan ba zai daura aure ba zai daura ma wani aure ba shi ma ba za a daura masa aure ba duka mahzuratul ihram ake kiran su to wa'annan abubuwan duk wanda ya yi su malamai suka ce to idan ya aikata su bayan an hana shi yana cikin aikin yana cikin ihram to shi ma zai wato gabatar da wato hadaya zai yi fidiya kenan zai gabatar da wani abin yanka dan ya maida wannan gurban abin da aka hana shi ya aikata kun gane ko hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da wani sahabi da ake wace ake ce masa Ka'ab bin Ujra kun gane ko Allah ya kara masa yadda amin Ka'ab bin Ujra yake cewa ya kasance a Hudaybiya wato rashin lafiya ko kuma wato kansa ya kamu da wato abinda ake cewa kwarkwata kun gane ko kiyya ake ce mata ko to tana zubo masa a kansa kun san su Laraba yawan gashin nan da suke da ko yaya ka dan bar shi kwana biyu baka wanke ba to wannan abin yana iya ya same ka sai yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same shi da ya ga haka kwarkwata tana zubo masa daga kansa faqala sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yu'zika hawamuka shin kwarkwata ce ta dame ka take wato zubo maka har daga fuska ka gashi ana gani fa qultu na'am sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce fa halliq ra'saka kun gane ko fa halliq ra'saka to ka aske kanka tunda kun ga amince duk wanda ya dau ihrami bai halatta ya aski ba ko bai halatta ka fitar da wani ma gashi daga cikin jikinka ba kun gane ko sai dai kawai wajen kana wanka dan gashi ya fita wannan ba da niyya bane ba kun gane ko daga jikinka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aske kansa aw qala ihlaq ko yace masa yi aski qala sai Ka'ab bin Ujra ce fa fiya nazalat aya saboda ni wannan aya ta sauka. Kun ga yana murna yana farin ciki cewa wannan aya ta sauka. Faman kana minkum maridan, duk wanda ya kasance daga cikin ku wato mara lafiya, yana rashin lafiya ta tsare shi daga ciki, wato yana cikin aikin sa na umara ko na aikin haji, sai rashin lafiya ta zo masa, to anan zai iya aikata mahzurat daga gaba sai ya gabatar da fidiyar sa. Kun gane ko? Au bihi azam min ra'sihi, sai wato wata rashin lafiya ta samu a kansa, ko da ba kwarkwata ba, mu ce mu mai kero ya fito ma aka, ko wani kora wani ciwo aka, sai ka kai da sai ka aski. Kun gane ko? To sai kai aski daga nan fidiyatun, ko ba haka ba, sai ka gabatar da wato fidiya, wace fidiya Allah subhanahu wataala yace idan mutum ya kasance wato ya samu kansa a wannan hali, sai Allah subhanahu wataala yace fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, sai mutum ya gabatar da fidiya wato ta yin azumi ko sadaka ko kuma me sadaka ga miskinai, aw nusuk ko kuma ya gabatar da wani abin yanka na fidiya. Wannan zabi ne aka bayar. Kun gane ko? Da yawa in aka zo irin waɗannan abubuwan, mutane ba sa bincike kan zabi ne ko ba zabi bane, musamman gurin kafara, mutum daga yayi rantsuwa bai cika ta ba, sai kaje yana laliban yin azumi. Bayan anan gurin ba, inda zabi yake guda uku ne banda azumi. Azumi sai an rasa yacce aka iya zaka yi azumi a wajen rantsuwa. Kun gane ko? Idan mutum yayi rantsuwa bai cika rantsuwarsa ba, Allah ya ce ya me ya ciyar da miskinai guda goma, ko ya tufatar da su, ko kuma me ya iyanta wuyayi, sai ka rasa ukun nan sannan ka dawo me kamar lam yastati, ko sannan sai aka ce sai wanda ka rasa ba za ka iya ba sai ka dawo azumi. Amma yanzu mutane komai kudin mutum da ka yayi rantsuwa aure ta sai ya dawo magana azumi. A ana so a taimaka wa bayan Allah, a ciyar da su ko a tufatar da su ko a raba mutum da bauta idan akwai bayan kenan. Amma yanzu dai in muna fatan bayi duka bayan Allah ne shi kadai. To wannan hadisin na Ka'b bin Ujra da ya karanto aya yace saboda shi wannan aya ta sauka, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Ka'b bin Ujra, kun gane ko? Sum salasa ayyam, kayi azumi guda uku saboda me mahzuratul ihram ya same shi. Kun gane ko? Hatta yanke akai fa ban kawo shi ba, shi ma ba ka yankewa. Duk da zamu zo tafsira, wannan duka shimfiɗa ne sauran karatu Allah ya da, in mun samu mun kammala ko kuma zuwa sati mai zuwa. To duk wanda ya aikata wannan, ko dai kai azumi guda uku, kun gane ko? Aw tasaddaq bi firqil baina sitta, wato ka ciyar da miskinai guda shida, kun gane ko? Ko kai azumi uku ko ka ciyar da nawa miskinai guda shida ga wanda yake ya aikata mahzuratul ihram, kun gane ko? Na uku shine aw nusuk bima tayassab, ko kuma ka yanka abin da ya saukaka na fidiya, domin Allah ya ce fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kun gane ko? To kenan abubuwa guda uku, wannan duka zabi ne. Kun gane ko? Abinda zaka iya, Allah ya hore maka sai kai ɗaya daga cikin wa'annan. A wani hadisi na daban, hadisin Imran bin Husayn, Allah ya ƙara masa yadda,
amin,
yake cewa wannan aya ta sauka dangane da mutu'a, amma ba mutu'a ta yan shi'a ba, mutu'atul hajj ake kiranta. Kun gane ko? Mutu'atul hajj, haka ma hadisi yazo da ita, ya'ani mutu'atul hajj fi kitabillah, wato mutu'a ta aikin haji. Domin aikin haji kala nawa ne? Muna da aikin haji kala uku, ko ba haka ba? Akwai al-ifrad, ifradi, ko ba haka ba? Akwai tamattu, wannan wanda muke magana a kansa, akwai kuma iran. To dukan su kowanne yana da yadda ake yin sa. A takaice, tunda mutu'a muke magana akan mutu'atul hajj, shine yin umara a kwanakin aikin haji, yin umara a watannin nan da Allah ya ce al-hajju ashhurun ma'lumat, za mu zo makaranta. To yin umara a wannan shine kayi aikin haji wanda yake akwai mutu'a ka ji dadi domin zaka dauki ihram a cikin kwanakin haji kai umara sannan kuma daga baya ka zo ka cire ka sake ka sanya kayan gida ka kai abuban duddai da aka hana wato sannan ka dawo kuma ka yi niyya ta kuma aikin haji to lokaci guda ka cakuda wato aikin haji wato da umara wannan shine ɗaya daga cikin nau'ikan sa ne zamu zo mu bayanin nau'ikan sa kun gane ko almutu'ad to wannan duk wanda yayi wannan to shi ma hukuncin sa yana nan tafe insha Allah kamar yadda nan yayi ishara yace ayat ta sauka domin lam tanzil ayatun tunsuku ayatul muta'atul hajj domin wata aya bata sauka dan ta wato wato shafi ayar da take magana akan mutu'a ta aikin haji ba walam yanha anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta mat kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana yin mutu'atu haji ba har ya bar duniya ana yin ta domin da yawa an shi a cikin wannan hadisin suke daukowa sai su ce ai gashi nan manzo Allah sahala ta tafan sunna akwai mutu'a tana nan ba a hana ta ba wato ana magana mutu'a ta aiki haji sai su tafi suna roƙar samari da ƴan mata a je a ta zinace dan a shiga addinin shi Allah ya mana tsari
amin
wannan kenan Allah subhanahu wataala ya ce fa idza amintum idan kuka amintu daga me daga wato abin da ya kange ku na maki ko rashin lafiya ko tsoro wato dangane da abin da yake kange wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce to faman tamatta duk wanda yayi wannan mutu'a da muke bayani ta aikin haji kun gane ko bil umrati ta hanyar cakuda umara wal haji ila al haji zuwa ga haji to ga yadda zai famastaysara min al hadi to yayanka abin da ya saukaka gare shi na hadaya ko dai raqumi ko kuma saniya ko akuya kun gane ko faman lam yajid amma wanda bai samu yayanka abin yanka ba to ya zai yi kun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce fasiyamu thalathati ayyam to zai yi azumi na kwanaki uku kun gane ko fil haji a cikin kwanakin haji kun gane ko a can wato abin nan kasa mai tsarki wato a can harami zaka yi azumi guda uku wa sab'atin idza raja'tum kuma sai ku yi wato azumi bakwai idan kun dawo ne gida kenan ga uku ga bakwai nawa goma sai Allah ya ce tilka asharatun kamila wa'annan sune wato guda goma cikakku Allah ma da kansa haka ya hada ce tilka asharatun kamila wa'annan sune wato azumi guda goma cikakku ga uku a harami wato a Makka kafin ka dawo gida wa sab'atun idza raja'tum da bakwai idan ka dawo kun gane ko wannan shine abin da wanda yayi tamattu'i ya hada aikin haji da umara zai yi ko dai ya yanka abin yanka wanda ya saukaka gare shi daga raƙumi zuwa akuya idan bai samu ba kuma ya zo ya azumi uku wato a can harami sannan ya yi bakwai idan ya dawo Allah ya ce wa'annan su ne wato guda goma an ce tilka dan a nuna maka girman falalar ibadar kun gane ko ba dan abin yana nesa ba sai Allah ya ce zalika amma wa'annan wato hadaya da mutum zai idan yayi tamattu'i yayi aikin haji wanda yake ya hada shi da umara wanda zai zo yayi wannan hadaya ko kuma ya azumi uku yayi bakwai in ya dawo ce liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda iyalinsa basu kasance ba a ina a can harami wato ba su sance ba ƴan Makka wanda iyalinsa ba ƴan Makka bane ba kenan wanda yake bako shine zai haka kun gane ko wanda yake iyalinsa ƴan Makka ne wa'annan ba zai yi wato idan yayi tamattu ya hada aikin haji da umara to ba zai dawo ya me ba zai dawo a ce sai yayi hadaya ba yayi ko yayi azumi uku da bakwai ya hada wannan wanda yake ba dan Makka ba shine idan ya yayi tamattu'i shine ake bukata da ya gabatar da hadaya kun gane ko ko ya azumi guda 10 uku a can bakwai idan ya dawo zalika liman lam yakun ahluhu wanda zai wannan shine wanda iyalinsa basu kasance ba hadiril masjidil haram suna wato garin Makka ba kun gane ko wattaqullaha ku ji tsoron Allah inji Allah wa'lamu anna Allah shadidul iqab kusani Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin ukuba ne kenan ku ji tsoron Allah wajen abubuwan da aka iyakance muku wanda za ku aikata a halin ihram ku ji tsoron Allah cikin abin da aka hana ku ku aikata wato a halin da kuke aikin haji kamar yadda zamu zo mu karanta a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
al-hajju ashhurun ma'lumat
na'am
faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
نعم الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات واتو أيتين حجي أنا ينسوني أتشم وسوة النيسان النو نغانيكو كما يدى مكا قباتر وتنن نسان النو أكوي wato shawwal akwai zilqa'da akwai zilhajj kun gane ko duka sune watanni wanda Allah subhanahu wataala yake nufi da wato ashhurun ma'lumat Allah ce faman farada fihinna alhajj duk wanda ya dauki wato niyya ya shirya wato dan yin aikin haji wato ya zama farilla akan sa kenan kuma ya dauki niyya zai yi to Allah ya ce wala fala rafasa banda zancan banza ko kuma banda yin jima'i an hana shi kun gane ko fala rafasa wala fusuka banda fasikanci duk abin da yake haramun ne shine ake kira da fasikanci
na'am
kamar yadda Allah ya ce fala rafasa kun gane ko banda wato abin da ya shafi ko wasu suka ce fala rafasa banda jima'i ko kuma muqaddamati duk abin da yake zai jawo a ayi jima'i koda da iyalinka ne to kada kai shi haramun ne an haramta shi kun gane ko wala fusuka haka nan duk wata ruwan saban Allah shine fasikanci kun gane ko to kada wanda ya sake yayi wannan Allah ya ce wala jidala fil haji kuma banda jayayya da husuma kun gane in dai ba ta dan a gane addini ba wani ya ce halal wani ya ce haram kawo dalilin kawo dalili amma kawai na banza wato jayayya ko ta siyasa ko ta duniya wala jidala fil haji banda jayayya kenan kada ku aikata haka wato fil haji dangane da a cikin aikin haji Allah subhanahu wataala ce wa ma taf'alu min khairin duk wanda ya aikata duk abin da ku aikata na alkhairi kamar sadaka da sauransu wato ya'lamu Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya san da wannan kuma zai saka ka muku dangane da wannan. Kun gane ko? Allah ya ce wa tazawwadu. Ku riki guzurin wato yayin da za ku yi balaguro zuwa ga aikin haji. Fa inna khairaz zadu taqwa amma mafi kyawun guzuri mafi alkhairin guzuri shine guzuri na tsoron Allah. Kun gane ko? Wattaquni Allah ya ce ku ji tsoro na ya ulil albab ya kuma abota hankali. Kaga Allah yana magana da masu hankali ba da mahaukata ba to anan wannan aya ita ma akwai sababin nuzul nata kun gane ko Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan aya ta sauka dangane kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace kana ahli yaman yahujjuna awwalan kun gane ko ko kuma kana ahli yaman yahujjun wato mutanen Yemen kun san Yemen tana kusan Saudiya ko ba su da nisa ko a yanzu ko ba haka ba suna zuwa aikin haji suna yin aikin haji wala yatazawwadun amma ba sa zuwa da guzuri sai mutun ya taso bai da komai ya tawo aikin haji kun gane ko wayaqulun sai su dinga cewa nahnu mutawakkalun mu mun dogara da Allah kun gane ko sai su riko guzuri su tawo aikin haji suna cewa su mutawakkalun mutawakkiluna ne kun gane wa nahnu mutawakkilun mu mun dogara da Allah fa idza qadimu makka idan suka zo maka kuma yas'alunan nas sai su ringa roƙon mutane mai tawakkali zai roƙi mutane eh a gani inda zaka kame ba zaka riƙo guzuri ka ce kai mai dogaro da Allah to dan me zaka yi roƙo ba roƙo kuma ba a so ko ba haka ba shari'a bata yadda ba fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku riki guzuri mafi alkhairin guzuri shine me takawa tsoran Allah kenan wannan hadisi ingantacce ne to abinda zamu rika anan a cikin wannan hadisi shine kenan wanda Allah subhanahu wataala ya wajabta wa aikin haji dole bayan guzuri na tafiya dole kuma ka samu guzuri wanda zaka bar gida kakka tafi aikin haji ka bar gidanka da yunwa kuma ka dora wasu wato aiki ko ba haka ba sannan kuma kakka tafi ka bar gida lafiya lau kai ka tafi kana bara a wajen aikin haji duka wannan bai dace ba da Allah ya ce liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa to dole sai an duba guzuri wanda za a bari da wanda za a tafi da shi kun gane ko bai halatta ba mutun ya tafi wato ya tafi wannan wato wannan ibada mai girma kuma ya je yana bara yana neman wato ba Allah ya tsare wasu ma babara ba wasu ma yankan aljihu suke tafiya su bayan kuwa da Allah ya ce dama ina so in dawo kan da Allah ya ce fala rafasa wala fusuka ku sani cewa fa hukuncin harami da bambanci da hukuncin inda banda wanda gurin da ba nan ba can niyya idan mutun yayi na aikata barna sai ya rubuta mishi ko bai aikata ba duk wanda ya niyya ya aikata sabo a can sai a rubuta niyya kawai sabanin kaga inda ba can ba in kai niyya ka bari ba za ka aikata ba ma dan Allah ka bari sai an baka lada to saboda guri ne wanda yake wato yana buƙatar tsoron Allah yana buƙatar wato kiyayewa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man hajja duk wanda ya aikin haji walam yarfus kun gane ko bai zancan banza ba ko wannan jima'i da aka faɗa aka fassara da aya walam yafsuk bai fasikanci ba bai abin da yake sabo ba Allah ya ce manzo Allah ya ce raja'a ka yaumi waladatu ummuhu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi duk wanda ya je aikin haji bai yi abin da Allah ya haramta ba bai yi jima'i ba da koda da iyalinsa ya dawo to zai dawo kamar ranar sabo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kuma bayan an faɗi wannan hadisin sai wasu daga cikin mutane wai sai suka rike shi mutum yana dan matashi matashin sai Allah ya bashi kuɗi sai ya ce ba zai je aikin haji ba sai ya gama shagantaka da masha to idan Allah ya dauki rayuwarka kuma kafin ka gama shagantaka wato rayuwa ba a hannun kowa take ba a hannun wa take a hannun Allah subhanahu wataala kakka dinga duba rayuwarka ka ce kai har yanzu saurayi ne shekarar 25 30 35 40 har yanzu da sauranka to ka duba akwai wanda ya mutu kafin me akwai wanda ya mutu kafin a haife shi ko haka ba akwai mutumin da ya mutu kafin ma ya zo duniyar ya zo kawai shi a mace ya zo to kaga bai kamata ba ka dinga lissafi da wato bari shekaru yanzu shekara ta kaza zuwa nan da shekara kaza zan daina duk abin da to waye gaya maka zaka kai wannan lokaci ka ji tsoron Allah shi yasa mai alar yake cewa wala yahillu lahu an yu'akkira at-taubata baya halatta ga baligi ya jinkirta tuba kun gane ko wala yaqula kada ya ce hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirye shi fa innahu domin cewa in yayi haka min alamati shiqa yana daga cikin alama ta rashin rabo wal khizlani da tadewa wa damsul basirati da toshewar basira bai halatta mutumin Allah har ya baka wato ganewa kuma ka ce zaka abin nan to ya kamata duk wanda Allah ya horewa ko ya je aikin haji kuma ya tuba ya gyara ayyukansa. To kun ga nan da Allah ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji, haka nan jayayya ko fada ko musu a waje ne da ake bukatar wato hakuri sosai a ciki, musamman abin da ya hada kamar shi ake haji yana tuna maka wato ranar alkiyama ne, don kowa gashi nan ya taho, kuma duk wanda ka san wata tsiya ce a kasar shi ba kowa bane a can, babu wanda za ka gani wai a matsayin sa na shugaba wai gashi ana kowa ta kansa yake, kamar alkiyama yake nuna maka. Kai ka taba gani wata shugaban wata kasa a can ana bansa ko ana bin sa ba, kowa kansa ya sani. To yana tuna maka wato alkiyama ne, gane ko, wuri ne wanda ba ma a son ka yi tunani ma ka sa a zuciyarka ko wani aiki na sabo. To Allah subhanahu wataala ya ce wa ma taf'alu min khairin, duk abin da kuka aikata na alkhairi ya alamhu Allah, Allah subhanahu wataala ya san da shi, wato yana kiyaye da shi, zai ba kula dan sa, gane ko, kamar yadda Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, sai Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kaga kenan ana bukatar guziri a cikin wannan hali na balaguro na zuwa ga ibada wacce take mai girma, kun gane ko, kuma mafi alkhairin guziri shine wato tsoron Allah, ko da a halin balaguro wanda ba Saudiya ba zuwa aikin haji ba, guziri babba da ake so mutum ya kasance yana da tsoron Allah, domin tsoron Allah nan shine zai sa wato ka ci nasarar wannan balaguron ko da ba aikin haji ba. Rashin tsoron Allah kuma shi zai gadan maka da duk wata matsala da zaka samu a cikin wannan balagu. To ballantana wato aikin haji babban abin da ake bukata shine tsoron Allah a cikin sa, kun gane ko, da Allah ya ce kaga a cikin aikin haji babu fasikanci babu sabo, to ina ga wanda zai saci dukiya ta aikin haji ta al'umma kuma ya tafi aikin haji da ita, wannan kai tsaye malamai suka ce wannan hajjin sa ba tai ba, inda kudin sata ne, domin ibada tana ana raba ta gida biyu ne, mutumin da yana sallah sai ya sata, sallar shi ta baci ko bata baci ba, ta baci me dalili, eh mutum ana sallah ya zura hannu a juna na gefen sa ya kwashe kudi, ba za a ce sallar shi ta baci ba, ya yi sata tunda inda sauri zai diba ya zuba shi kenan, barawo ne sai Allah ya tambaye shi kuma sai ya biya a ranar alkiyama, mai sako ne, kun gane ko, ko ya kwaci gurin yin sallah, kun gane ko, ya kwaci ruwan alwala, duka wannan yana da laifinsa, amma in ya sallah ba za a ce ta baci, amma sabanin wanda zai ɗibi kuɗin ya ce ya biya aikin haji ya tafi, wannan sallar inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib, duk ibada da za a yi da dukiya, an ka saci dukiya ka yi ta, to bai ba wanda zai saci kudin al'umma ya yi sadaka, sadaka ba ta yi ba, wanda ka ba kuma sun ci banza, ba za a ce sun ci sun ci abin da suka ci, amma dai in ba su sani ba matsala, in sun sani su ma kuma da matsala, eh da matsala, ko da Allah bai kama su ba da cewa wato sun yi sata ko me, su kuma addu'o'insu Allah ba zai dinga kama, suna cin haramu, amma ba sani ba kuma shi ke, to haka mutumin da zai saci kuɗi ko ya biya wasu umara ko ya ɗibi kuɗi sai malamai su mai fatawa da cewa wanda ya gina ma Allah masallaci Allah zai gina masa gida a cikin aljanna, sai ya je ta sata kuɗin al'umma sai ya kai mutane ya ɗibi alarammomi guda 20 ya kai su umara ya ce su mai addu'a da kuɗin sata, sannan ya zo ya gina masallaci duka wai yana gani ya ci banza, a Allah ba haka bane, Allah subhanahu wataala ba ya masa dubara, kun gane ko, to aikin haji yana buƙatar tsafta, yana buƙatar kuɗi tsaftatacce, dukiya ta halal, kun gane ko, da kai kanka da wanda zaka kai, shi yasa Allah bayan ya ce fa inna khairaz zadi taqwa, kuma sai ya ce fattaquni ya kafil amr, ku ji tsoro na fa inna khairaz zadi taqwa, mafi wato fa in afwan fattaquni, ku ji tsoro na ko ba haka ba ku ji tsoro na ya ulil albab ya kuma abota hankali kenan kaga mai tsoron Allah shine mai hankali na hakika wanda bai tsoron Allah kenan mahaukaci ne ko ba haka ba yi mana mafhum kenan ya ulil albab ya kuma abota hankali Allah da masu hankali yake yake magana kenan inda mutum ya kai mai hankali to ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
نعم
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
نعم الله سبحانه وتعالى يتي ليس عليكم جناح باب ليفي أكنكو باب واتو ليفي أكنكو كو مؤمني كو كو مسلمي كو كو مديا منزو صلى الله عليه وسلم واتو كو كو كما واندى الله سبحانه وتعالى يباكو إيكوان سوكي نوي نأيكن حجي ngane ko da umara Allah ya ce laisa alaikum junahun babu lafi akan ku an taftagu fadlan min rabbikum ku nema daga falala daga ubangijin ku ngane ko fa idza afattum min arfatin idan kuka gangaro daga gurin nan da ake cewa arfa wato gurin da ake wukufu bil arfa kun gane ko kamar yadda manzo Allah ya ce alhajju arfa wani dutse ne da ake hawa domin tsayuwa na ibada wato a lokacin aikin haji Allah ya ce to fazkurullaha ku ambaci Allah kun gane ko indal mash'aril haram a gurin da ake kira mash'aril haram wasu malamai suka ce muzdalifa almubitu bil muzdalifa bayan arfa sai me almubitu bil muzdalifa wasu suna ganin shi ma rukuni ne daga cikin rukunan haji wasu suna ganin rukunin aikin haji guda nawa ne mala abdullahi Hajji yana da rukunai guda hudu. Wasu suna ganin kuma guda biyar ne. Rukuni na farko na aikin haji shine me? Al-ihram bil miqat. Ko ba haka ba? Ka tsaya a miqati kowace ƙasa nan Niger kowa kowace ƙasa Najeriya da sauransu har ƴan Madina suna da miqatin su. Kun gane ko? Guri ne da ake tsaya a daura wannan ihram ainiya, a fa'iniyar aikin haji. Kun gane ko? To wannan shine rukuni na farko sai ne al-ihram na farko sai na biyu as-sa'i baina as-safa wal marwa bi kenan ko sai na uku shine wukufu bil arfa sai na hudu tawaful ifada yana da sunaye da yawa ko dai tawaful ifada ko tawaful qudum ko tawaful rukun duk suna kiran shi to wannan shine na hudu to inda akai sabani shine al-mubitu bil muzdalifa kwana a muzdalifa kun gane ko su a hanaf suna ganin almubitu bil muzdalifa abu hanifa yana ganin shi shi ma yana daga cikin ruku to idan mun sa da shi to Allah ya ce summa afidu min haythu afada an-nas sannan ku gangaro ta inda mutane suke gangaro ko kuma summa afidu fa idha afadtum min arfatin fadhkurullaha bayan kun gangaro daga wajen arfa to ku ambaci Allah sai Allah ya ce inda al-mash'ar al-haram a gurin da ake kira mash'ar al-haram wasu malamai suka ce muzdalifa ne ko suka ce a wani masallaci ne anan muzdalifa ake kiransa mash'ar al-haram duka tafsilin bayanan mu zai zo rana sati mai zuwa insha Allah kun gane ko to sai ku ambaci Allah anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wadhkurullaha ku ambaci wadhkuruhu ko ku ambaci Allah da mire udu ila Allah subhanahu wa ta'ala kama hadakum kama yadda Allah ya shiryar da ku wa in kuntum koda kun kasance da gabani min qabli kenan gabani lamina dallin kun kasance daga cikin batattu Allah ya mana tsari Allah ya ce summa afidu min haythu afadun nas sannan sai ku gangaro ta inda mutane suka gangaro kun gane ko suke gangarowa wastaghfirullaha ku nemi gafara Allah inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne wayannan ayoyi dukan suna da sababin nuzul aya ta farko laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum Allah subhanahu wa ta'ala ce babu lafi wato akan ku ku nema daga falal Allah wannan ya kasance Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda rawaito hadisi yace da ya kasance a ahl jahiliya suna da kasuwanni da suke cin kasuwar su a irin lokuta na aikin haji akwai suku akaz akwai kuma mijanna kun gane ko akwai wato kasuwanni irin wa'annan da ake haduwa kun gane ko a ci kasuwa to idan aikin haji ya kama to tun a jahiliya akwai su yanzu da addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai aka shar'anta ga yadda za a yi aikin haji a musulunce sai suke kyamar wannan abu suke ganin ai idan aka cakuda aikin haji da kasuwanci da neman duniya kamar babu ikhlasi a ciki kamar yanzu mutum ne ya taho zai ta masallacin juma'a sai ya dibi kayan kasuwancin sai ya tafi da su kun gane ko yana nufin idan an idadda sallar juma'a ya bude hajarsa sai yake ganin anya to dan Allah na tafi masallacin nan ko ba da haka to su ma sai suke ji a ransu cewa mu tafi da aikin haji kuma mu je mu ci kasuwa ayi kasuwanci wannan kuwa ba zai zamto matsala a cikin aikin hajjin mu ba kun gane ko to suna cikin haka sai Allah subhanahu wataala ya saukar da fa nazalat laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu lafi akan ku wato ku nema daga falal Allah ko da tun daga nan kayi ne in ka tafi aikin haji zaka ci kasuwa ko kuma kana nufin in ka je can zaka siyo kaya ko ba haka ba baya bata aikin haji baya zama matsala falaysa alaikum junahu kaga sauki daga gurin Allah wannan kuma zamu gane fiqhu na mas'alar tana da fadi ku duba ko da Allah ya magana akan sallar juma'a da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati sai Allah ya ce fas'au ila zikrillahi wa dharul bay ku tafi zuwa wato ku watse daga wannan kasuwancin ku tafi ne zuwa ga ambatan Allah ana zikrullahi shine sallar juma'a kun gane ko amma sai Allah ya ce fa idza qudiyatus salatu idan sallah ta kare aka kammala fantashru fil ardi wabtagu min fadlillahi sai ku yadu aban kasa ku nema daga falal Allah ka gani kenan dama abin da yasa aka ce ku rife ku tafi sallah saboda kar ku shagaltu da kasuwanci to haka na aikin haji idan ka kammala abinka ko kan a fara ka fara ayyukanka ka dau harami in ka ci kasuwar ka ba matsala kafin ka shiga je miƙati wato ka dau harami babu lafi ka tafi da wuri ana yin sallar azumi an kare ka tafi dan ka je ka ci kasuwa da niyya kuma za ka yi aikin hajjinka in gane ko babu lafi sannan kuma babu lafi aikin haji ya kare kaga kaya wanda kake so ka siyo kuma ka siyo ka taho da su kaga wannan duka sauki ne daga gurin Allah subhanahu wataala wannan yake nuna mana addinin musulunci ba addini bane wanda ya ce a bar duniya gabaki daya a kyale ta a Allah ma ya ce wala tansa nasibaka minad dunya abinda ake so dai walal akhiratu khairul lak minal ula lahira ta zamto ita ce aham ita ce tafifita ita kafi gabatarwa ba me ba ba duniya ba domin duk abin da za ka gani a nan duniya kadan ne ba komai bane ba in ka kwatanta da abin da me zaka samu a lahira duniya na karshe fa wanda zai shiga aljanna na karshe wanda kowa ma zai yi fatan ma in ma ta gagare da ya zamto koda na karshe shine za a ba wa duniyan nan ninkin ta goma ba wai ya mai ba ba America ba ko France ko Saudiya ko ina a'a ba bashin duniya gabaki ɗayanta a ninka mai so goma wannan a karin farkowa sai kuma a ce duk abin da yazo ransa da yake so kuma an bashi
yayi ya fadada zuciyarsa duk abin da yake so banda wannan na musamman kuma wannan shine da manzo Allah ya karanto hadisin nan sai da ya dari sai da ya farin ciki yayi dariya wanda zai zama shine na karshen shiga aljanna na baya darne wannan shine abin da zai samu to ka gani fa wato mutum ya kawai yayi imani ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu laifi wato ku nema da kafalar Allah alhalin kuma kun je aikin haji in gane ko kenan ba matsala bane ba dan mutum yayi kasuwanci wato a halin aikin haji ko kuma wato ya kare wato sai yayo sai ya saita kuma da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza afattum min abfatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum ambata Allah kamar yadda Allah ya shiryar da ku wannan ma dangane da wannan gaba Allah ya ce fadhkuruhu ku ambata Allah kama hadakum kamar yadda Allah ya shiryar da ku mun gane ko wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin wato ko da kun kasance kafin gabanin ku shiriya kun kasance cikin batattu sai Allah ya ce fa idza qadaytum idan kuka kammala mun gane ko idza summa afidu afal summa afidu min haythu afad an-nas sannan ku gangaro inda mutane suke gangarowa shi ma wannan ya tabbata daga hadisin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa quraish kanatul quraish wato quraishawa sun kasance wato suna tsayuwa a mustalifa kun gane ko sannan wato sauran larabawa su kuma suna tsaye wato a arfa kun gane ko fa amara Allahu nabiyahu an yaqifa bil arfati Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayu a arfa kun gane ko sannan bayan tsayuwa arfa sannan kuma a taho a zo muzdalifa thumma yadfa'u minha sannan ya tunkudo ya gangaro shine thumma afiru min haythu afadun nas magana da na kawo muku dazu Abu Hanifa yana ganin menene zuwa kwana a muzdalifa menene rukuni ne to su quraish da sauran laraba sun kasance ko mu ce quraisha sun kasance su idan suka tsaya a arfa ba sa tahowa su koma muzdalifa kun gane ko sai su tsayi wasu a arfa to sai Allah subhanahu wataala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai cewa a su ma kamar yadda kowa idan ya gama tsayuwa arfa zai taho muzdalifa to su ma su ka thumma afidu min haythu afadan nas su ma ba su fi kowa ba a su taho su gangaro zuwa muzdalifa kamar yadda sauran mutane suke gangarowa Allah ya saukar da wannan aya dan ya nuna musu a su ma kamar yadda kowa yake gangarowa su ma su gangaro su taho wato can inda ake kira muzdalifa wato dan su samu wannan wato falala da ake samu duk da suna ganin ma rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji ko da dai bai zama rukuni daga cikin rukunan aikin haji ba malamai suka ce wajibi ne wato al-mubitu bil muzdalifa sai dai in ya kasance akwai uzuri wa'anda aka yi ma uzuri su ne kamar haka ko dai mutumin da ya zo da mata kun gane ko to shi kamar ya zamto akwai larura duk wanda aka ce gashi Allah ya hada shi akwai mata a tattare da shi da yake musu jagoranci to shi an masa sauki ba sai ya kwana a muzdalifa tsakar dare yana iya ya baro muzdalifa ko kuma mutumin da shine da sassafe zai tafi ya kai dabbobi gurin da za a yanka su to shi ma ga ana buƙatar ya sammako ko to shi mai sauki ba sai ya kwana ba ko kuma wanda ya tsufa tsoho tukub wanda ana yana ganin idan zai sha wahala to shi ma an masa sauki amma banda wannan duk wanda yake da ƙwarin sa mai ji da ƙarfin sa da samartakar sa ko da uruciyarsa baya da wata matsala ta lafiya to shi ya zama dole ya kwana a Muzdalifa wato zuwa wato gari ya waye ke kun gane ko zuwa alfajir ke to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
نعم الله سبحانه وتعالى يقول فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ idan kuka kammala ayyukanku anan manasik jam'i ne na mansak wato duk wani aiki na ibada ana iya ce mai mansak amma ana magana akan aikin haji to kuka kammala ayyukanku na aikin haji fazkurullaha to ku ambaci Allah kadhikirukum wato kadhikirukum aba'ukum kamar yadda kuke ambatan iyayenku aw ashadda zikra ko fiyama da yadda kuke ambatan iyayen ku kun gane ko to anan shi ma akwai hadisi da wato hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace kana ahlul jahiliya ya kasance wa'anda suke ahlul jahiliya yaqifuna fil mawsim suna sayawa a wani waje kun gane ko daga cikin gurare na aikin haji sai su je su samu wani guri su tsaya ya qulur rajulu minhum sai wani daga cikin mutane ya ce daga cikin wayannan mutane sai ya je ya dinga cewa kana abi yut'im babana ya kasance yana ciyarwa wa yahmilul hamalat yana daukan nauyin mutane kun gane alfahari kenan ko wa yahmilud diyat babana ya kasance yana biyan diyan mutane duk wanda wata matsala ta zo masa sai ya zo gurin mahaifina sai mahaifina ya dauki nauyin wannan abu kun gane ko laysa lahum dhikru ghayra afaali abaihim abdullahi dan abbas ya ce ba su da wani ambato sai ambatan ayyukan iyayensu su ahal jahiliya kenan mutane wato a jahiliya suna alfahari da ayyukan iyayensu amma sha'ir yake cewa kun ibnu man shi'ita waqtasib adaban yughunika mahmuduhu anin nasab yace ka zama dan wanda zaka zama duk dan wanda kake so ka zama duk wata tsiya ka zama dan waye kai yace amma me waqtasib adaba kun gane ko ka riki ladabi ka riki wato abu na kwarai ka dinga aikata yace innal fata man yakunu ha anaza da na gaske shine wanda zai ce gane ni ne laysal fata man yakunu kana abi ba kai dawai shine wanda zai dinga cewa babana ni da nake da uba kaza kaza ya kasance kaza a ya alfahari da kai me ka gabatar laysal fata an yakuna kana abi kun gane ko da na gari in kai zama na gari ba sai an bincike kai dan wane ba amma in ka zama dan banza anan ne ake neman wane waye waye dan gidan su waye dan ina ne ko ba haka bane ba amma in ka zama na kware ma kawo datu yugunika an yuguni innal fata man yakunu ha anaza laysal fata man yakunu kana abi wato shi idan ka zama dan kware kamar yake cewa yugunika anin nasab yana wadatar da kai ma daga nasabar ka koma ana lalube dan waye kun gane ko sai dai kai ma a dinga koma ana alaka da kai domin bawushe yake cewa nagari na kowa wai yace shege sai me shi kun gane ko wannan kenan in dai ka zama na kware to ka wadatu da neman abin nan to suna yin wannan abin sai Allah subhanahu fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya maimakon wannan abin da kuke yi ga abin da ya kamata ku fazkurullaha ku ambaci Allah ka zikirukum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku aw ashadda zikra ko ma ku fa ambatan Allah fiye da wannan maimakon ka kama fadin alfahari da mahaifinka ita zikiri ita ambatan Allah kun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce faminan nasi ko ba haka ba daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina akwai masu cewa rabbana ya ubangijin mu atina ka ba mu fid dunya a duniya wato ka ba mu a duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wato ba su da wani rabo a lahira kawai su duniya suke da kun gane ko shi ko wannan guri guri ne na roƙon duniya da lahira dan me zakai ta roƙon ka dinga Allah fulus 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 kwaye kudi a ka roki lahira shine a hammu ka nemi imani tabbata akan imani tabbata akan addini sannan kuma ka nemi duniyar koda ka ce fulus fulus babu ne amma dai bayan me ya biyo bayan lahira to wannan Allah ya zarge su wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu rabbana ya ubangijin mu atina ka ba mu fid dunya a duniya wa malahu fil akhirati min khalaq amma ba su da wani rabo da suke roka a lahira ba su roki Allah ba ballanta na ya ba su wa malahum fil akhirati min khalaq ba su da wani rabo a lahira amma sai Allah ya ce wa minhum daga cikin su Allah ya samu muna daga ciki man yaqulu akwai masu cewa rabbana ya ubangijin mu atina fid dunya ka ba mu a duniya hasana mai kyau duniyan ma ba kai tsaye suka kira ta ba ku duba wayancan kai Allah ka ba mu duniya babu ma duniya mai kyau da yake haram da yake halal da yake wuru-wuru duka atina fid dunya suka ce amma kaga mu'mine sai suka ce me ya rabbana atina fid dunya hasana ka ba mu duniya mai kyau wa fil akhirati hasana kuma ka ba mu lahira mai kyau wa qina azaban nar kuma ka tseratar da mu daga azabar wuta sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wa'annan su suke da rabo na musamman saboda abin da suka aikata na kwarai wallahu sari'ul hisab kuma Allah mai gaggawa hisabi wannan hadisai da yawa sun tabbata wato ko mu ce daga cikin hadisai da manzo sallallahu alaihi wasallama aka nuna cewa yana yawaita irin wannan addu'o'i kana aktharu du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi yana yawaita wannan addu'a allahumma rabbana atina ko dai ka fadi ta duka riwaya biyu ce akwai riwayar da tazo kaga aya ta zo da rabbana atina fid dunya hasana ko wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko daya to akwai riwaya a hadisi ingantacce allahumma rabbana da allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai kuma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk wanda kai yayi ko dai allahumma rabbana atina fid dunya hasana ko kuma allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wa innal sune suke da wato rabo dangane da abin da suka aikata wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne sai Allah ya ce
wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَن لكم اليه تحشرون
ما شاء الله zamu tsaya anan abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ya gafarta mana wannan ayat da Allah ranma ya karanta ita ce karshen ayoyin da zamu yi bayani akan su mun zo zai karanta mana sai mu fara yin wato tafsirin ta sai mu dauko tun daga farkon ayat da muka fara yau bayanan aikin haji ne zamu yi kokari in Allah ya kai mu sati mai zuwa mu kawo su daki-daki da rukunan haji da wajiban haji da abubuwan da ke bata haji da abin da in ka aikata ba zai gyaru ba sai dai ka je ka saki aikin haji duka zamu ji kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu iko wannan shekarar cikin mu a samu wanda za su aikata aikin hajjil mabrur wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajjil mabrur haji tsarkakakka laysa lahul jazaa inda aljanna ba ta da wani sakamako sai aljanna haji mai tsarki wacce ba a yi saban Allah a cikin ta ba ba ta da wani sakamako sai aljanna Allah ya sa muna daga cikin wanda za su yi irin wannan aikin haji subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته